العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta asabar a yau muna goma ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda haka kin ya dace wa dayan watan hudu miladiya ta 2023 insha Allah wannan zai zama to mana zama na bakwai muna cikin suratu takwir sura da take mana bayani akan abin da ya shahi ranan tashin kiyama sannan kuma ga irin rantsuwa da Allah subhanahu wataala yayi a farkon wannan sura a cikin ayoyi masu yawa a cikin ta wanda ƙarshen ayoyin ubangiji subhanahu wataala yake cewa alimat nafsum ma qaddamat a lokacin rai ko dan adam zai san lalle abubuwan da ya gabatar ya halartar da su alimat nafsum ma ahdarat abinda rai ta gabatar wa kanta imma na aikin alheri ko kuma sabane shi muna cikin bayanin waɗannan ayoyi akan aya da ubangiji subhanahu wataala yake cewa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wanda mun gani a wancan zama cewa iya daga cikin ɗabi'ar mutanen Makka ko kuma jahiliya ma umuman cewa idan suka haifi iya mata suna kashe su saboda suna tsoron talauci saboda suna ga cewa mace ba ta da ikon da za a bata daman ta rayu kamar yadda ɗa namiji zai rayu sai ɗaiɗaiku wanda suke bari saboda wasu buƙatun su na yau da gobe Abdullahi dan Abbas Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa ƙarƙashin wannan ayar yace kanatil mar'atu fil jahiliyyati idha hamalat hafarat hafratan ya kasance mace a lokacin jahiliya idan tana dauke da juna biyu zata danyi zata yi wani rami wannan rami kuma watamakhadat ala ra'siha idan ta zo naƙuda sai ta yi naƙuda a kan wannan rami kenan a gindin wannan rami fa in waladat jariyatan ramat biha fil hufra aw fil hafra idan ta aihi yarinya ko ya mace ani sai ta dauki wannan jinjirar sai ta sa ta cikin wannan ramin da ta yi wa raddat turaba alaiha tabita da kasa kenan ta rihe ta har ta mutu amma wa in waladat gulaman habasathu amma idan ta aihi ɗa namiji to sai a rike shi shi kuma za a bar shi ya ci gaba da abin da ya shahi wanzuwa to shine ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat da wani laihi ne aka kashe wannan rai babu kenan wannan kuma istifham ne wanda yake da tawbih Allah yana wabbaha duk wanda ya aikata irin wannan aikin sannan kuma zai zamanto mushi abin tambaya a gaban Allah subhanahu wataala iya daga cikin kiraye-kirayen da duniya ta sa a gaba a yau cewa mutane su rage aifuwa su rage shi su takaita shi saboda ana ga Allah abincin da yake cikin duniya ba zai iya isan mutane ba da wasu maganganu da surutai waɗanda suke na banza wanda hankalin ɗan adam in dai lahiyayye ne to ba zai amshe su ba sannan wannan manufar tasu sun kokarin zuba ta da sanya ta a cikin matakin kowace ƙasa za ka samu ana kiraye-kiraye da sunan cewa sanya sanadi ko da makamancin wannan wanda kuma duka kira ne zuwa ga cewa za a rage aihuwa yanzu misali irin kasar mu Niger hatta da rishin ci gaba da ake cewa muna da sai kaga idan za a samu wani muhallil siyasi idan zai yi bayani akan abun to sai kaga duk zai dauki abubuwan ne har hada su da cewa ai an fi aihuwa an yawaita aihuwa dan haka dole a samu matsaloli da yawa alhali ba haka nan bane ba وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين باب وتدبب باب ما أدم باب وتدبب تكي كي وتكاو أبان أسافة تي أرزك انتنا وجه الله دبو بين سكي تكين كو حالت نتكي تكي روا تاللم كور تكي سمان سنالي ونن سكي تكي روا نوايكي تير رسول الله دبو بين سكي تكين داجي وايكي تير رسول Allah shikenan dan adam kai da har Allah ya maka duk irin azancin da ya maka wanda bai ma wadancan sauran halittun gabaki ɗaya ba sai a koma a daga magana akan cewa abin da za a ci lalle tabbas kiraye kiraye ne wanda suke na banza kuma ana so ne a raba mutane da ubangijin su kuma a safke su daga tsarin rayuwa a karan kanta ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu a can farkon nisa Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan katiran wa nisaa daga maza da mata da ta hanyar aihuwa da ake yada mazaje da yawa da mata yi da yawa kasashen da suke ga cewa sun ishi kansu ko su suke da tsarin da za su rayu akai kaje ka duba kaga nisbatu shaykhuha idan ka dauki kasar sai kaga to yani percentage na lattijawa yawa gare shi wanda wannan kuma sheke nuni akan cewa kenan kasar gabanta la yubashir bi khair to waɗannan abubuwan da suke yi suna kokarin mahada su kaman in aka hudu yanzu sai a ce kun kiyarda amma sai a yi kokarin biyo wa wasu hanyoyi wanda za a sa ku wasu aiki wanda wannan aikin da za ku aikata automatically zai sa ku rage aihuwa daga cikin waɗannan hanyoyin akwai kiraye-kirayen karatun iyamaci da ake yi ala mustawar daula addinin musulunci ya jima da sanin bada haƙƙi ga iyamaci ta yi karatu Aisha radiyallahu anha almajirai nawa gare ta idan ka lissafa waɗanda suka rawo suka hi rawaito hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka hudi Abu Huraira to la'alla Aisha za ta biyo baya ko kuma Abdullahi dan Umar tana da almajirai da yawa wanda ta karantar da su kuma sun karantar da duniya kuma har yau ana karanta ilimin su sannan kuma akwai mata take da yawa da suka yi zarra a wannan bangare na ilimi to amma mu sani cewa ilimin da ake kiran ku a yau cewa ku yi karatu kaza saboda kaza saboda kaza ilimi ne wanda la'alla ba zai amfane ku ba sai da ya cutar da ku saboda na farko ana so ne ya zamanto kun dauki mudda mai tsawo kun dauki tazarar lokaci ga ku aure ba a ɗaukar tazarar lokaci ba aure ba akwai tabbas wannan zai bayu zuwa ga rage adadin yaran da ya kamata a ce mace ta haifa maimakon ta yi aure tun tana misali a shekara 15 ko 16 kuna makamancin wannan sai kaga cewa ga ta nan ta tunkari shekara 20 da wani abu ta kai shekara 25 la'alla wata ta kai 30 saboda tana can tana kada-kada tun boko batta nan batta can alhali a cikin wannan kaika wanda za ta riƙa yi na harkar da ya shafi wannan karatu ba lalle ba ne ta wanye lahiya makarantun boko suna cike da datti na lalata tarbiya wannan wani abu ne wanda yake sananne abu ne yara da yawa sun furiri ce a ina a boko yanda ake samun ikhtilafi cakuɗaɗɗe ne a tsakanin maza da mata da tsarin karantarwa da wasu daga cikin masu karantarwa wanda ba manufa suka sani ba komai yana faruwa to ka tattaka wannan matakayyan ta kai matakin da za ta dire a bangaren da ya shafi karatun boko in ba a yi hankali ba kuma ta zama ƙuriya-ƙuriyar ɗan duniya illa man rahimu rabbuka ba a ce gaba ɗaya ba amma da yawa la siyama duk yarinyar da ta sa kafanta jami'a ta san irin jagwalgwalon da yake cikin jami'a akwai kalubale da yawa akan na cewa yarinya ta lalace kai namijin ma sai ya kama jikin shi maganar mace ba to waɗannan duka sa daga cikin manhohin zamanto kin ja wannan lokacin ya bayi zuwa ga ragewan wanda ya kamata ki aiwa sannan irin kin kammala abin da kika kammala hallo ba lalle bane ki samu wanda zai aure ki a irin yanayin da ke kuma kike so wannan zai bayi kuma zuwa ga mi jira da tsawon lokaci ke kira jira wanda irin kaza wanda kike so kuma Allah ba lalle bane irin kazan ya zo ya same ki to karshe sai kaga abubuwa da yawa wanda ba su da dadi suna ta faruwa daka mu tsaya ki karatunki na boko ba hana ki ba amma lokacin da Allah ya kawo wanda zaki aura ki auren ki kuma ki ci gaba da karatu to duka ana yi ki kiyaye mutuncin ki na addinin ki sannan bangaren da ya shahi sha'awar da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a gare ki wannan baki da wannan matsala kuma ga karatunki Allah kina yi to akwai abubuwa da yawa wanda suke da alaka da ita wannan aya ubangiji subhanahu wa ta'ala dai ya ambata mana cewa iya daga cikin dabi'a na jahiliya sannan aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idha as-suhufu nushirat idan takardun ayyuka nushirat aka bude su aka yada su ga sunan abu an bude takardun gabaki daya to wannan takardu kuma mala'iku ne za su bude su saboda idan ya zamanto dan adam ya bar duniya to takardun shi na aiki mai ake limke su ake yi to bayan an limke sun da yanzu idan ka zo tashin kiyama me zai yi nushirat sai a bude wannan takardun nashi ay suhful a'mali allati katabatil mala'ikatu fiha ma fa'ala ahluha min khairin wa sharrin sune takardun ayyukanka wadannan mala'iku suka yi rubutu a saman su cewa abinda ka aikata na alheri da abinda ka aikata na sharri saboda wannan takardun tuwa bil mauti ana limke su a nade su a lokacin da dan adam ya mutu sannan wa tunsharu fil qiyamati abu isu a gobe kiyama fa yaqifu kullu insanin ala sahifatihi fa ya'lamu ma fiha daga kowa zai tsaya daidai takardar shi sannan kuma ya ga duk abin da yake cikin wannan takardar ta shi duk abin da ya aikata zai gani tabbas wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa za ku samu abin da kuka aikata a halarci a wajen Allah ubangiji baya zalimtar kowa a lokacin da dadam ya duba littafi dan nashi zai ce to mali hadal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne bai bar aiki karami ba bai bar babba ba illa ahsaha face sai da kidan ya aikin tsaf to wannan kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa duk wanda ya aikata wani aiki ko wani irin aiki ne to ana rubuta shi alheri ne ko sharri ne to wannan shine abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa wa idha suhufu nushirat a lokacin da aka takardun aiki aka kawo aka bude su kowa ya samu irin nashi takarda a ummu salama Allah kalin ra'a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati huffatan urratan fa qalat ya rasulullahi kayfa bin nisa qala shughila an-nasu ya ummu salama قلت وما شغلهم قال نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل ومسلم الله قال الرأي تكي تشيوا من ظل صلى الله عليه وسلم ياتي يحشر الناس يوم القيامة ذا تاير دا متاني أبو بقيامة ذا تادو دا كوة دا كوة حفاتا مرسا تا كلمة عراتا مرسا كايا باب وندي كي دا كايا أجكيش كو باب وندي كي دا كوتا كلمة daga lokacin da adam zai gane cewa lalle shi ba kowa bane ba fa qalat sai ummu salama take cewa ya rasulullahi ya maikin Allah kaifa bin nisa to ya maikin Allah su ko mata ya zai da su a irin wannan yanayin wannan rana wanda an ce ba ta kalma ba kaya qala manzo Allah yake ce mata shughilan nasu ai mutane kowa a shagalce ki ta kan sheki qultu ummu salama take cewa وما شغلهم ميه شغلتار da mutane ya dauki hankalin su qala manzalla yake ce mata nashru suhufi shine wannan takardun na aiki da aka bude wannan takardun fiha masaqilu dharri a cikin su akwai kayan yauni na kwaya azzarra na ayyukan da aka aikata ko alheri ne ko sabane shi kowa me yake takardar shi kawai yake dubawa saboda wunin tashin kiyama ya wuce inda zaka gane cewa ai ga wani ko ga wacce
ko ga wani kaza ne a tare da shi ko bai da kaya ko na makamancin wannan a ba wannan magana ake ba ta kai aiki ba ta kaya shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idha suhufu nushirat sai ce wa idha sama'u kushidat sannan saman nan za a tale ta yani za a hede ta saman a karankanta za a jata ya zamanto ta ruguje babu komi taurarin sun zubo rana ta fado haskenta ya dishe sannan kuma mala'iku suna sakkowa wa idha sama'u kushidat yani sama a lokacin da aka yaye ta kenan za a yaye ta za a tale ta to wannan rana ce ranar da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yawma natwi sama'a ka tagi sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin Allah ya ce yawma natwi sama'a kutuna ka musu bayani akan ranar da zamu limke sama natwi sama'a zamu nade ta mu limke ta ka tagi sijilli kamar yadda ake nade takarda ka yanda ake nade takarda haka za a nade ta ita ma a nade sama su ita ma kasar ta dirka ki ga baki da duwatsun su ma Allah mai da su kalji kal ihnil manfush kai ka ce kamar wani wata jidaci su ma suna ta yi watar jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun'allahi alladhi atqana kulli shay wannan rana tana nan tana zawwa wa idha sama'u kushidat idan sama aka nade ta ko aka yaye ta ko aka hede ta wanda duka rantsuwa ne Allah yake kuma rantsuwa ta gaba yace wa idhal jahim su'irat idan wutar jahim aka hura ta ay uqidat fa udrimat lil kuffari wa zida fi ihma'iha za a hura ta a dauko ka hore a rika zubawa su'irat wanda kuma dama abinda ake hura wutar jahannama Allah ya bamu labarin cewa ana hura ta da me da duwatsu da mutane waquduha an-nas wal hijara ana hura wannan wutar da mutane dan adam wal hijara sannan kuma da duwatsu a ranar da Allah subhanahu wataala zai maida kafuri wata halitta ta daban saboda ya dandani azabar Allah subhanahu wataala sannan wannan azaba duk lokacin da ya shiga wutar nan ta gasa babu hiran ya mutu me za a yi sai a sake mishi jiki Allah ya ce kullama nadijat duluduhum badallahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab sawar su dandani azaba abinda suka aikata a nan gidan duniya na ba daidai ba bayan Allah ya ambata cewa wutar jahim sai ya ce wa idhal jannatu uzlifat idan aljanna aka kusanto ta ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah samu a cikin su الحسن البصري يكي تشيوا إنهم يقربون منها أنا كسنتو دا ما سي إيماني دا جدن الجنة زا كسنتو سو نعمتا سو أنا للاشن سو أنا فأيو سو مغنغنو نجن دا دي تشيوا كنهوتا وحالا تاكادي دا سورا أبوا مكمان تنوانا تو إتا الجنة زا كسنتو تا غمتا أنا كيركي الله تشيوا أزلفت الجنة للمتقين للي إتا الجنة زا مكسنتو تا يعني ga dukkan wani mutum wanda yake mai tsoron Allah al-ittiqa'u shine mutum ya dauki abinda zai kare ka daga azabar Allah subhanahu wataala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tsoraci wutar jahannama walau bi shiqqi tamra koda daidai tsagin da biyo ne zaka iya badawa zaki iya bada a matsayin sadaka fi sabilillah Allah ya kare ki daga gidan wuta wannan yake cewa mutum kare yayi wasa mutum ya bayar duk abin da ka mallaka gurgudan da zaka iya ka doka ka bada saboda hararan ranan da Allah subhanahu wataala zai ruha maka asiri a dalilin sababin wannan sadakar da ka bada wanda kuma ko baka bada ba wannan abin da kake takama da shi kake jijji da kai da shi anan zaka bar shi ko kuma kana rayuwar ma Allah ya amshe shi an yi haka da yawa a cikin rayuwa ubangiji yake cewa alimat nafsul ai alimat rai ta san ko za ta san ma amilat min khairin abinda ta aikata na alheri ne wa sharrin da abinda ta aikata na sharri kenan kowanne aikin da dan adam ya aikata kenan ya samu labari shi to wannan alimat nafsu ma ahdarat inna shine bayanin da Allah zai yi ne wannan rantsuwan tun daga farkon sura har zuwa wannan ayat da muka karanta Allah rantsi da wadannan abubuwan gaba daya dan aja hankalin mutum mai imani cewa fa a wannan ranan ran dan adam ko dan adam din zai san abin da ya aikata na sharri da na alheri duka zai same shi a wajen Allah subhanahu wataala a halarce yazo a cikin as-sahihain Bukhari da Muslim hadisin Adi ibn Hatim Allah kare ya raga gare shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوا ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا شيئا قدمه وينظر اشأم منه فلا يرى الا شيئا قدمه وينظر امامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل مثلا صلى الله عليه وسلم yake cewa babu ɗaya daga cikin ku ku mutane illa sai yukallimuhu rabbuhu ay illa sai yukallimuhu Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da kai babu wani namiji ko mace face Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi magana da kai wannan tsayuwar da zakai a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da wannan maganar da Allah mai girma da buwaya zai maka iya daga cikin abin da yake wajibi akan mutum mai imani namiji ko mace ya rika tunanin wannan abu kowane lokaci ka tuna cewa zaka tsaya a gaban Allah ki tuna cewa zaki tsaya a gaban Allah duk abin da ka aikata na ba daidai ba ka tabbatar da cewa zaka tsaya a gaban Allah kuma zaka ba da raskwanan wannan aikin da ka aikata kaga tabbas dan adam iya da me iya da aiki a gaban shi ubangiji subhanahu wataala nan babu wani abin da yake boyuwa a gare shi duk abin da kake aikatawa yana gani ya san me yake faruwa kuma zaka je gobe kiyama ka tsaya a gaban shi zaka yi bayanin cewa kaza me yasa kai kaza dan me bakai kaza ba kowa zai bada wannan bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa bainahu ma bainahu wa bainahu tarjuman babu wani mai tarjuman magana tsakaninka da Allah kana Allah yana hudi kai ma kana hudi Allah na tambaye ka bawa nan me yasa kai kaza zaka bayar da bayani to dan adam anan ya rika tuna duk wani aiki da ya aikata na ba daidai ba idan ubangijin ka ya tambaye ka me zaka ce alhali wannan aikin Allah ya hana shi an ce kakkai kaza an ce kakki kaza amma kika bigi gaban kanki kika ta aikata abin da kika aikata kika zama yar duniya kika bi yan duniya gabaki daya an kika zo gaban Allah in ya tambaye ki me zaka ce caza ku ku ne fadararrun garin da magaram ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza a wajibin da adam ya ruhama kanshi asiri ya zaman to amsan da zaka ba Allah to amsa ce wadda ita ce abinda Allah subhanahu wataala ya umurce ka akai manzo Allah yake cewa fa yanzuru aymana minhu dan adam zai duba daman shi idan ka duba daman ka fala yara illa shay'an qaddamahu ba abinda zaka gani in ba aikin da ka aikata ba sannan kuma wa yanzuru ash'ama minhu dan adam ya duba da hagun kin shi manzo Allah yake cewa fala yara illa shay'an qaddamahu ba abinda zaka gani in ba abinda ka aikata ba wa yanzuru amamahu dan adam ya dubi gaban shi manzo Allah yake cewa fatastaqbiluhu nan ba abinda zai gani in ba wutar jahannama ba to kaga wannan kalubale ya ishi dan adam ya tsaya ya nutsu ya shiga taitayin shi ya aikata abinda ya kamata gidan duniyar nan da kazo innama hiya ibaratun an daqatil qalb lalle ka sani cewa wani adadin lunhwashi ne Allah subhanahu wataala ya baka kuma yana karewa ta hiya zakai to ka tsaya ka lura kai abin da ya kamata kar ka je ranan da daman ka babu komai sai aikin ka hagun kinka ba komai sai abin da ka gabatar gaban ka kuma wutar jahannama ce sannan kuma Allah yana maka tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man istata'a minkum duk wanda zai iya a cikin ku Allah ya bashi dama an yattaqiyan nara akan ya dauki kariya abin da zai kare ka daga gidan wutar jahannama mazalla yake cewa law bi shiqqi tamratin koda da tsagin da binu ne falyafal ka aikata haka nan kin a dalilin abinda Allah ya baka a hannunka to ka gabatar da ayyuka na alheri kar ka bari rayuwa ta yi wasa da kai ka zaman to kai harkokin ka gaba ɗaya da abinda kake samu kawai kai duniyanci ne kake ka ci ka sha ka sa ayi wasu abubuwa waɗanda kuma da Allah ma addini bai yarda su ba kar ka zaman to haka nan ka zaman to ya za'a ka taimaka wa addininka ya za'a ka taimaka wa gajiyayyu waɗanda ba su da ya za'a ka taimaka musu ya za'a ka taimaka wa marayu aramil zawarawa ya za'a ka taimaka musu dukkan wani wanda yake mai karamin ƙarfi wanda yake buƙatar agaji da tallafi ya zaman to iya cikin tsarin rayuwarka gurgurin da Allah subhanahu wataala ya hore a gare ka wannan ayyukan da zaka aikata su ne za su zama to maka abin samun tsira a gaban Allah subhanahu wataala wannan shine ma'anar fadar Allah subhanahu wataala alimat nafsun lalle rai ta san za ta san ba ahdarat abinda ta gabatar wa kanta to kusan dai wanda shine abinda yake da alaka da wadancan ayoyin da suka gabata sai aya ta 15 ubangiji subhanahu wataala yake ta fala uqsimu bil khunnas yace al jawaril khunnas wal layl idha as'as was subh idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ومنجي سبحانه وتعالى كتوا فلا أقسم إنا ميرنسوا حكم أأها باسينا رنسيبا بالخنس دا تورارو ما سؤويوا أقول تورارو عندما تغني ينزم سالي تورارو ونكس قرانا كاقم نغنيش amma a daidai lokacin da ai akwai wasu taurarun da kuma ba ma ganin su idan ka dauke su kaman da suke cewa kusan kawakib ne guda biyar akwai zuhal akwai al-mushtari akwai utarid akwai al-mirrih sannan akwai az-zuhra ko az-zahra wasu kace waɗannan duka tauraru ne wanda su ma kaman wasu duniyoyi ne duniya ce ita ma mai zaman kanta amma kuma ba ganin su muke ba Allah ce ba sai na rantsi ba bil khunnas da tauraru masu boyewa kenan wanda suke boyu ne a garin ba ganin su muke ba yace al jawari wanda suke gudana al khunnas zuwa ga matabbatan da Allah ya musu su wannan tauraru suna nan suna gudana suna tahiya akan tsarin da Allah subhanahu wataala yayi a gare su to shi Allah ce fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da tauraru wanda suke boyoyu a gare mu ali jawari lukunnas masu gudanuwa zuwa ga tsarin da Allah subhanahu wataala ya musu da matabbatar da Allah mai girma da buwaya ya kai su Allah ya ce wallahi ina rantsuwa da a dare idza as'as a lokacin da duhu ya lullube shi Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi sannan kuma was subh Allah yana rantsuwa da lokacin sahiya idza tanaffas a lokacin da alfajir yake to mushi kaga wannan duka suna daga cikin me ayoyin Allah subhanahu wataala yanzu kana cikin wuni ana tahiya a hankali a hankali a hankali automatically kawai sai kaga rana ta fara yin sanyi duhu ya dan fara shiga sai a waye gari kawai ga kuna kuma a cikin dare tsamotsu ana cikin daren nan ana tahiya ana tahiya ana tahiya kamar ba za a yi sahiya ba kuma ana tahiya a hankali sai kaga wani haske ya fara bayyana alfujir ya bayyana rana ta keto hallo sai ga kaman ba a yi dare ba waɗannan duka ayoyin Allah subhanahu wataala da suke nuna wa dan adam cewa wajibin shi ne ya rika dokan izina ya rika lura da waɗannan abubuwan ba Allah ya yi su bane haka nan kawai sakaka haka nan kawai dan wasa kamar da su kafiri suke cewa da an yi magana komai su ce na cir ne ai yanayi ne tabi'a ce alhali ba haka nan bane ba Allah ya ce waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn Allah ya ce mun sanya dare da wuni ayoyi ne guda biyu ga dukkan mutum mai imani Allah shi yake tahiyar da wannan wuni ya zo da dare ya tahiyar da dare kuma ya zo da wuni wanda in ɗaya daga cikin su ya zo ya tabbatu ya kahu duniya da abin da take da shi gabaki daya wallahi tayi kadan akan ta sake shi qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya'in waye ya isa zo muku da haske babu haka in Allah ya sanya muku daren afwan rana ta zamanto ita ce sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilailin taskununa fihi waye ya isa zo muku da wani dare da za ku samu tsuwa a cikin shi babu to waɗannan duka ayoyin Allah subhanahu wataala ne wanda ya kamata dan adam ya rika ajje hankalin shi ya rika lura kaga ana Allah rantsuwa da su Allah ya rantsa da uqa fala uqsimu bil khunnas taurarun da suke boyoyu sannan al jawaril kunnas masu gudanuwa akan matabbatan da Allah ya musu sai ya ce wallahi idza as'as Allah yana rantsuwa da dare idan yayi duhu was subh idza tanaffas Allah yana rantsuwa da sahiya a lokacin da alfujir yake to mata sai ga jawabul qasim din nan sai ya ce innahu shi alqur'anin nan da kuke gani la qawlu rasulin karim magana ce ta wani manzo wanda yake mai karamci shine malaika jibril kenan magana ce wanda malaika jibril ya zo da ita zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zi quwwatin malaika jibril inna ma'abucin karhi ne inda zil arshi sannan a wajen ma'abucin al'arshi kenan wajen Allah makin ma'abucin daraja ne madaukakiya shi mala'ika Jibril wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace shi a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Qadr Allah yake cewa tanazzalul mala'ikatu sai yace war-ruhu fiha dhikrul khas ba'da al-'am Allah yake cewa mala'iku suna sabkowa a cikin adadar Lailatul Qadri sai aka ce kuma da mala'ika Jibril ma me yasa aka hudda shi saboda irin darajar da yake da kimar da yake da wannan ta sha bamban da me da sauran wannan mala'iku kamar a ce ai an yi taruwa ne mutane sun zo haddawa ne me yasa aka ce haddawa ne saboda doriyar darajar da yake da la'alla akan sauran mutane to ubangiji subhanahu wataala yake cewa shi wannan mala'ika jibril zai quwwatin ma'abucin karhi ne inda zil arsh a wajen kuma ubangijin al arshi makin ma'abucin daraja ce madaukakiya muta'in abin yi wa da'a ne duk mala'iku da suke cikin duniyar nan gabaki da sama da ƙasa duka suna da'a ga kwa mala'ika jibril Allah ce samma sannan bayan haka kuma amin amincece ne baya ha'inci manzancin da aka bashi abinda aka bashi na sako inda aka ce ya kai shi to ce yake kai shi baya kwana baya ragewa baya karawa wa ma sahibukum bimajnun Allah yake cewa ku sani cewa lalle abokinku kenan abokin zaman ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane ba ba mahaukaci bane ba to nan Allah subhanahu wa ta'ala yayi rantsuwa kaga can an yi rantsuwa kusan guda goma sha uku ta sha hudun sai ta zamanto jawabul qasam ne dalilin rantsuwan da Allah yayi to ga abun nan shine alimat nafsu ma ahdarat yanzu kuma Allah sai sake yin wasu rantsuwa daga aya ta 15 yace fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal layl idha as'as was subh idha tanaffas a aya ta 19 sai Allah ya ce sai ba da jawabul qasam innahu laqawlu rasulin karim kaga nan kuma akan me akan alqur'ani da darajar da yake da kiwar da yake da ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da alqur'ani mai girma akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama izna ne wa'azi ne abin jin dadi ne abin dokan tafarkin rayuwa ne ga dukkan mutum mai imani namiji ko mace ba kayan wasa bane ba kayan kauracewa bane ba wani abu ne wanda zaka rika kaurace mishi a ce yau ga ka kai shekara kaza a rayuwa amma baka da wani kaso ko kadan a cikin alkur'anin nan kana da lokacin da zaka yi facebook kana da lokacin da zaka yi whatsapp kana da lokacin da zaka yi tiktok lokacin da zaka yi wacece wane ne duka kana da zaki zauna ki saurari shafa labari shuni kina da wannan lokacin zaki zauna ki kalli arewa kina da wannan lokacin mata a yau kina da wannan lokacin zafafa kina da wannan lokacin shirin wane ne duk a koran lokacin wani lokaci ne biki da lokacin karanta Qur'ani to wallahi ki gaggauta yi makanki wa'azi ki gaggauta jawo kanki kunne ki fada wa kanki da kanki gaskiya ki gyara alqur'ani mai girma karka kaurace mishi duk mutumin da ya kaurace wa alqur'ani alama ce ta cewa zai hallaka wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo yake kai tuka da karan mu a wajen wa wajen Allah cewa waɗannan mutanen sun doki alqur'ani na abin kauracewa kuma kaurace ake yanzu ko a cikin ramadan ba ko ba ke karanta qur'ani lokacin da dai gashi nan kusan ana ta fafutuka amma ko ba yake wani lido suke an san hadu ana cikin ana azumi lido suke a cikin salula sun kewaye sun yi kuri sun hada kai wannan dangwala wannan dangwala wannan dangwala wanda kuke hadisi ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la'iba bin nardashir duk mutumin da yake wasan lido kamar yana ka annama sabaga yadahu fi lahmi khinzirin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar ka totsa hannunka ne a cikin naman alade da jinin alade wannan duk inda kake kana dangwalawa cikin naman alade da jinin alade ne kake shi kuma najasa ne najasa ne kamar bawali da bayan duk wani abin da ka san najasa ne a ce su ne aka hahada kake dangwal hannunka a ciki kaga kai kazami ne marra ta ma zaka samu yau matasa suna ga aiba wani abu ne ba rage lokaci ne ko kuma suna ga aibi za su yi in musu wannan ba maimakin ka dauko wani kaso na Qur'ani ka karanta ko ka saurari wani abu ko na makamancin wannan ba sai ga duk ya gagara to kar mutun yayi wasa da Qur'ani kaga iya daga cikin abinda ubangiji subhanahu wataala duk abinda kaga Allah ya tsare shi to abu ne wanda iya da muhimmanci kwarai da gaske Allah yayi rantsuwa yayi rantsuwa yayi rantsuwa me yasa Allah ya rantsu wannan dan ya bayyana maka cewa innahu laqawlu rasulin karim shi alqur'anin nan mai girma lalle fada ce ta manzo dan sako na ubangiji karim wanda yake mai karamci sako Allah ne saboda qur'ani magana Allah ce kalamullah maganar Allah ga ta a hannun kowa kuma wataƙila la'alla ko ma saya ba za ka yi ba saboda ga suna ko ina a jejjere an jera kawai masu karanta ake jira kuma fa maganar nan fa maganar Allah ce maganar Allah ba ka san ubangiji subhanahu wataala ya gama yi wa ɗan adam gata da ya sabkar da maganar shi kuma ya baka daman cewa ka karanta ta kamar mu rika tuna girman ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi a gare mu dangantar da Qur'ani mai girma wannan ba karamar ni'ima bace ba a ce yau ke za ki rika an maimaita maganar Allah to ai babu wata daraja da ta kai wannan daraja maganar Allah a ce ga ta nan za ka karanta ka maimaita ka zauna ka saurare ta ya salam ayu qimatin tu'ajilu hadhihi la tujad babu wani daraja da ke wannan daraja amma sai ga karatun ba na addinin ba kwa mai ke wannan kishi ana karoce mushi ka kai danka inda zai karatun ba ka sashi cikin condition inda ya kamata yayi karatu sai ga abin ba zai yi ba wani an ce a kawo jika-jika a makaranta na ce yayi tsada ba a tausaya wa mutane ba a ga yanayin rayuwar da mutane suke ciki shi kuma malamin ka annahu malakun unzila minas sama shi kuma kamar mala'ika ne aka safko shi daga sama wanda baya ci baya sha kun ɗauki yaunin da ya kamata ku yi kun tattara kun ba shi kun tafi kasuwanni kun tafi wajen aikin sannan kun haɗa shi da yara suna ta mai ihu laili nahar sai da aka yanke abin da za a ɗan bada wanda bai taka raya karya ba dan su ma su ɗan yi lumfashi kana ga wannan kin yayi ba wani asalin bai ma bada ba a daidai lokacin da zaka samu ya ɗauki ɗiyan shi ya kai makarantar boko wanda ake biya kuma zai biya wa kowa tsaf kuma duk wasu material da ake bukata kafin a shiga wannan wurin duka zai ne zai je amsu ya tafi wajen sayar da kayina ne librori ne wane ne duka sai ya hada komai tsaf saboda me saboda zai karanta duniya me zai karanta me zai karanta me wajibul muqarana tsakanin wannan karatun da zai na duniya da karanta maganar Allah wallahi babu ma fuskar kwatamce tsakaninsu saboda hanyar jirgi da banta mota da ba Qur'ani ba sa'an wani ilimi bane ba Qur'ani ba sa'an wani karatu bane ba babu wani karatun da yake kamanceccen da shi ko kuma yake tsara da shi babu shi amma sai ga dan adam kawai saboda son duniya saboda son zuciya saboda yana ga cewa wai idan aka karanta Qur'ani me za a zama wallahi a lokacin da ka karanta Qur'ani ku zaka zama wani abu duniya da lahira ubangiji subhanahu wataala ba zai tozartar da kai ba kar mu rika kallon kullum wadatuwa na abin da ya shafi duniya shine jin dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba inda ya rayu kowa babu sabani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda cewa tabbas shine mafificin halitta Allah subhanahu wataala amma kuma ka duba inda ya rayu wani lokaci za a yi kwana biyu gidan shi uku ba dora abinci ba sai dai a ci da biyu sha ruwa ko da makamanci wannan shi ke nan kawai don mutum bai da kuɗi sai a nuna cewa shi ba kowa bane a rayuwa yanzu kuɗaɗen da wasu suke taƙamancewa suna da meye albarka a cikin kuɗin meye alheri a cikinsu banda wahala da suke a kanta ka kasa zaune ka kasa tsaye a kan dukiyar amma kuma ta kasa tsina maka komai har yanzu idan kana takama abinci ne da abin sha duk talaucin mutum shi ma yana ci yana sha kai a raye kake shi ma a raye yake ya rihe al'aurar shi kai ma ka rihe al'aurar ka kai naka na almubazaranci ne lalla da rashin sanin ma ya kamata ka dinka kaya wanda suke na ƙarshe kololuwa saboda karkama mutane alfahari mu kuma al'ummar iya daga cikin bala'in da ya hada mata kawai duk mutum idan yazo bi ake dubawa rige shi ake dubawa idan kana ta jayyida hasana manzaruhu jayyid خلاص kaga an ganki da kaya masu kyau a daga kai wacce ai karshe ce wannan duk iya daga cikin hudubar shedan dan adam ya tsaya ya karanta maganar Allah ka kulawa diyanka ki kulawa diyanki ki dora su akan tafarkin da su karanta addinin Allah za su yi daraja su yi kima a nan gidan duniya da gobe kiyama za su san su suwa ne ne ko me ya kamata su yi a cikin rayuwar nan amma idan alheri akan yaran da ake ga cewa bokon yaje bokon ya kammala ya samu abin da zai samu na aikin ya samu aikin ya zamanto banda shaye-shaye zinace-zinace badakala duk wata harƙalla ta banza da su ake a cikin ƙasa sun hana mutane sakat an jayo duki al'umma bangare kaza ta kai kaza ya zauna a sama ta shi kadai irin wannan dan me ake da shi me amfani shi wanda wannan kuma da yawa tarbiyyar boko tana ba da haka nan amma lokacin da danka yana karatun boko ka kula mishi akan karatun addini kana jan hankalin shi kana mishi nasiha kana mishi gargadi kana ce mai Allah ya ce kana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da izinin Allah zai taka lahiya ya kare lahiya to ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mana cewa alqur'anin nan da yake hannu ba wani abu ne wanda yake ya kamata mu yi wasa da shi kar mu sakake innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin malaika jibril ma'abucin karhi ne inda zil arshi a wajen ubangiji kuma ma'abucin al'arshi makin ya da madaukakin daraja wasu malaman tafsiri suka ce wannan magana ba malaika jibril ba ana nihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne suka ce innahu lalle shi alqur'anin da ake karanta muku la qaul fada ce ta rasulin karim manzo na Allah wanda yake mai karamci mai daraja zai quwwatin ma'abucin karhi ne duk lokacin da suka hadu da wasu abokan gaba sai sun gane shayi ruwa ne kuma sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi karhi lokacin da aka zo ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq ana wannan gina da ake ta bangaren arewacin garin Madina dan a samu ayi wani ramin da zai hana Qurayshawa tsallakowa aka zo kan wani dutse akai a fasa wannan dutse a bai gagara sahabbai suka tado manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo da ya mushi bugu daya ya watsi sallallahu alaihi wasallam Allah bashi karhi inda zil arshi sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen ma'abucin al'arshi wajen Allah kenan makin manzo Allah iyada daraja iyada madaukakin daraja muta'in sannan manzo sallallahu alaihi wasallam abin yi wa da'a ne a cikin al'ummar suka yi imani da shi daga an ce maka Allah ya ce shikenan sami'na wa ata'na daga an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ce sami'na wa ata'na kaga da'a kenan muta'in abin yi wa da'a ne ga dukkan mutum mai imani samma amin baya haka kuma amintaccen mutum ne amintacce ne as-sadiqul amin mai gaskiya amintacce Allah ce wa ma sahibukum bi majnun wannan ma'abucin abin da aka turo muku ba mahaukaci bane ba saboda sun ce ai abin da yake karanta wannan gaba ɗaya hauka ne babu wani abu da yake na hankali a ciki a daidai lokacin da aka nemi kuma su da suke takamar hankalin su zo da irin abin da aka yi bayanin abin ya gagara to shi dai wannan innahu laqawlu rasulil karim kenan ko ya koma zuwa ga malaika jibril ko kuma ya koma zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ko wanda daga cikin ma'anan guda biyu kamar imam al-qurtubi ya ambata cewa yana hawa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam aminun ko kuma shi malaika jibril din shi ma amin ne ay mu'taman 'ala al-wahyi alladhi yaji'u bihi malaika jibril amuntacce ne game da wahayin da yake zawa da shi baya sauye komai wanda anan kuma za a kalubalanci wasu daga cikin ɗan shi'a wanda suke cewa ai annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai aliyu aka cewa jibril ya kawo sakon ko sai kai wa manzon Allah ka duba rashin hankali wani shankari ne inda sun yarda da Allah ba za su faɗi wannan magana ba inda sun yarda da Allah ba za su faɗi wannan magana ba kenan sun jingina wa Allah rashin tsari sun jingina wa Allah duk wani abin da yake na tawaya ne ya ga wanda Allah ya rubuta a ce an ba wani ta yaya haba ai ba wanda ba ma magana bace da haka malaika jibril aminun amincacce ne duk inda aka ce ya kai wahayin can yake kai shi kuma abin da aka ce shi shi yake yi sannan kuma idan ka doka da ma'anar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inne aminun shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ai mu'tamarun alal wahyi amincacce ne akan wahayi baya ƙara baya ragewa duk abin da ya ambata muku to abin da Allah ya ambata gin kinan malaka innal murada muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa ma'ana zi quwwatin ala tablighi risala ma abucin karhi ne wajen isar da sako muta'in abin yi da'a ne yudi'uhu man ata'a Allah azza wa jalla duk wanda ya da'a ga Allah to zai da'a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce man yudi'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya da'a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya da'a ga Allah afan duk wanda ya da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah haqiqa ya ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a wannan shine abin da waɗannan ayoyi suka kumsa sannan bayani na ƙarshe da Imam al-Qurtubi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi yace wa kila arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yara jibril kenan ayoyin da zamu karanta anan gaba su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambata manzon Allah ya so ya ga mala'ika jibril fi surati allati yakunu biha inda rabbihi azza wa jalla a surar shi a yanayin shi wanda yake kasantuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ganshi kenan kiri da muzu kaga a cikin hadisin Umar can lokacin da Umar yake cewa wata rana muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz tala'a alaina rajul shadidu bayadil thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi atharu safar hatta jalasa ila rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa qala ya muhammad akhbirni ani sahzu qarshi kaga ƙarshen hadisi mai mazala yake cewa yace ya Umar ya kai Umar atadaruna man isa'il kun san waye zo yake tambayar nan suka ce Allahu wa rasulu a'lam sai mazala yake cewa innama huwa jibril ku sani cewa jibril ne yazo atakum yazo muku yu'allimakum ya karantar da ku amra dinakum al'amara addinu kaga kenan jibril ne yazo a sifa ta me ta mutum to mazala sallallahu alaihi wasallam ya so ya ga mala'ika jibril a sifar shi ta haƙiƙa yanda yake shine Allah ya ce wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin wama huwa 'ala al ghaibi bidhanin wama huwa biqawli shaytanir rajim fa ayna tadhhabun in huwa illa dhikrun lil 'alamin liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin Allah ya ce wala qad kuma haqiqa ra'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai shi mala'ika jibril bil ufuqi as-sarari kenan asasannin sama al-mubin abayyane kenan ya gan shi kiri da muzu wama huwa 'ala al-ghaibi bidhanin sannan kuma akwai hadisi wanda yake cewa inni uhibbu an araka manzo Allah yake cewa jibril ina so in ganka ina so in gan shi akan yanayin da ubangiji subhanahu wataala yayi shi to duk da cewa akwai maganganu da yawa abinda dai Allah subhanahu wataala ya ambata mana anan wala qadara ahu bil ufuqil mubin lalle tabbas ya gan shi kenan a sasannin sama mubin wanda yake a bayyananne kenan yanda yake nan haka azza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sannan bayan shi Allah yake cewa ma huwa ala al ghaibi sannan kuma shi mala'ika jibril bai kasance ba ala al ghaibi game da abin da yake fakakken abu bidanin kenan mai tawayarwa duk abin da aka bashi labarin cewa yazo ya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labari to baya boye komi kenan baya boye abin da aka bashi na abin da ya shahi labarin da aka ce ya kawo sai Allah subhanahu wataala yake cewa wama huwa biqawli shaytanir rajim sannan kuma wannan abin da yake zauwa da shi in bai kasance ba fada kenan bai kasance magana bace ba ta shaytani rajim wanda yake wanda aka nisantar da shi daga rahmar Allah subhanahu wataala sai Allah ce fa aina tadhhabun fa aina tadhhabun qatada yake cewa ai fa ila aina ta'dilun wai ina za ku karkace ku tahi babu inda za ku tahi zuwa ga Allah subhanahu wataala aina tadhhabuna an kitabi wa ta'ati ya za'i kubar littahin Allah ku bar da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuka bar wadannan ina za ku tafi zuwa ga batani fa aina tadhhabun ubangiji subhanahu wataala yake cewa in huwa shi fa wannan alqur'ani da kuke gani ya'ni alqur'an illa dhikrun fa ce ambatuni lil alamin ga talikai ga baki da alqur'ani wa'azi ne alqur'ani wa'azi da gargadi a ce muku ku yi kaza ku bar kaza abu kaza ya halatta abu kaza bai halatta ba dukkan wani abun da kuke bukata na bangaren da ya shafi addinin ku to qur'anin nan yayi bayani shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana kuma wannan abun da alqur'anin ya kursa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min rabbihim mun safkar maka alqur'ani mai girma dan kama mutane bayanin abun da aka safko musu daga wajen ubangiji subhanahu wataala to alqur'ani mai girma shakun dumne duk mutumin da yake neman shiriya fa alaihi bil qur'an ka riki alqur'ani kamkam duk mutumin da yake son cin nasara a duniya da lahira to kare wa sadar alqur'ani mai girma in huwa illa dhikrun lil alamin gargadi ne mau'izatun wa zajarun gargadi ne wa'azi ne jan kunne ne ga dukkan wani mutum wanda yake mai imani sai Allah yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim kuma na ga dukkan wanda ya so daga cikin ku an yastaqim ay an yattabi al haqa wa yuqimu alayhi yabi abin da yake gaskiya kuma ya tabbatu ya kafu abin akan abin da yake gaskiya to wannan gaskiya ga ta nan a bayyane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat lalle wannan gaskiya wani abu ne wanda yake a hili yake yani babu wani abin da zai hana dan adam ya fahimci abin da yake na gaskiya ne wajibinka ne ka wanke zuciyarka ki bude zuciyarki da gaske ya zamanto gaskiyar ne kike so ki fahimta yanzu a lokacin da dadam yake kokarin bautawa Allah subhanahu wataala akwai abin da ya kamata mutum ya kiyaye ya zamanto dalili kake bi qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abun ko yayi daidai da ingin ku ko bai daidai da ingin ku ba ko yayi daidai da ƴan anguwan ku ko ƴan garo ku ko ƴan kasar ku ko bai daidai da su ba ya zamanto kai kokari ne kake na ina gaskiya take kabita amma sai ga mutum ya zo ya kahe akan wani abu ai akan haka muke mu a babu wannan in haka kake dami kake cewa ihdina siratal mustaqim ba addu'a bace kake kana ta fatan cewa Allah subhanahu wataala ya shirye da kai kenan wajibinka ne duk lokacin da kaga abin da yake gaskiya ne kuma ka zamanto ka jayu zuwa ga wannan abin da yake gaskiyar nan a qala malike cewa qala abu hurairata wa sulaiman iba wa sulaiman ibnu musa lamma nazalat liman sha'a minkum an yastaqim qala abu jahlin al amru ilaina in shi'na istaqamna wa in shi'na lam nastaqim wa hadha huwa al qadar malice wa huwa ra'su al qadariyya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta liman sha'a minkum an yastaqim wanda ga dama ya shirya ya daidaita ya kafu ya tsaya akan abin da yake na daidai Abu Jahl sai ya ce to yace al amru ilaina yace al amru yana hannunmu in shi nastaqamna in mun ga dama za mu shirya za mu tsaya mu daidaito akan tafarkin daidai yace wa in shi ina kuma la lam nastaqim in kuma muka so mu ki daidaituwa to kaga wannan magana ce ta me ta mutumin da bai san Allah ba Allah yana jan hankalinka cewa ga abin da ya kamata kai ka daidaita saboda ka rabauta a wajen Allah subhanahu wataala akan haka da wannan inadin da taurin kai da jahilci ya kai shi har aka je aka kashe shi a ina Badar ko aka kashe shi a Badar kuma karshe zaman to daga cikin ƴan wuta ubangiji subhanahu wataala yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim wajibin mutum ne ya rika neman hanyoyin da zai taimaka mishi akan istiqama manzo sallallahu alaihi wasallam wani yazo yake tambaye shi ya rasulullahi ausini ya ma'aiki Allah ka muni wasici sai manzo yake cewa qul amantu billahi thumma istaqim kace kai imani da Allah sannan kuma ka kahu ka tsayu akan abin da yake daidai to wannan tsayuwa akan abin da yake daidai nan ne gizo ke sabe ya zama to maganganunka ayyukanka mu'amalarka wuraren tahiyyarka duk wanda sarrufa da zaka yi mi Allah subhanahu wataala ya fada mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata to istiqamar nan abu na farko he kana roƙon Allah subhanahu wataala akan ya arzuta ka da istiqama saboda in dai kai imani da Allah kuma kaka hu ka tsaya ka jajirce akan abin da yake gaskiya to babu shakka akan cewa ka shiriya ba shakka akan haka daga cikin abubuwan da zai taimaka maka bayan addu'a akwai suhbatu salihin abakantaka da mutanen kirki ba ɗan duniya ba kawance da matar take da suke mutanen kirki ne idan kika lura mace mutum ne kirki ce to ya kamata ki samu kawance da ita saboda za ta taimaka miki akan bin Allah duk wanda kika lura kuma ɗan duniya ce to ki kokari ki jajiki daga ita saboda in biki hankali za ta hallakar da ke lalle abakantaka gaskiya ne yana sa mutum ya lalace ko kuma ya gyaru idan kana tare da mutumin kirki duk wani aikin alheri idan ana yi to za ka ga cewa yana musharakan ka a ciki wacce ana kaza wacce mu yi kaza wacce ya za mu yi kokari mu ga cewa abu kaza an yi maganin shi kamar shawarwari na alheri na ya za a taimaka wa al'umma wanda sai mutumin kirki amma idan yar duniya cewa kawai duniyan ce ta sake ta sa ki shedan ya jazare a kanki ku yi ta hayaniya da hauka sai karshe an zo rayuwa kuma rayuwa ta zo karshe ita da dama to an yi sa abu na biyu na uku afwan dawamu liftiqari ila Allah dan adam kullum ya ci gaba da kaskantar da kanshi a gaban Allah subhanahu wataala ka nuna kai ba kowa bane ke ba komai bace ba abu na hudu mujahadatu nafsi bisidqi kai kokari ka kafa zuciyarka akan abin da yake gaskiya ne duk abu na gaskiya magana ta gaskiya mu'amala ta gaskiya komai kai zama to na gaskiya ne wanda kuma gwagwarmaya ce da zuciyarka zaka yi ta ka dora ta akan abin da yake daidai sannan gaba ta gaba alhifazu ala jumlatin nawafil ba'da alfara'id kai kokarin kiyaye ayyuka na nafila bayan farilla yanzu farillar ki ya tsayu tsaf to kuma ya zama to ayyukan nafila ma mutum yana ta kokarin aikatawa wannan yana sa bawa ya samu istiqama daga cikin abubuwan da za su taimaka maka akwai idamatu qira'atil qur'an dawwama akan karanta alqur'ani mai girma yana sa zuciyar adam ta yi laushi ta zama to tana amsan ayoyin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan abu na gaba akwai tuna mutuwa zai taimaka maka akan ka zama mutumin kirki kalli jikin nan naki ki kalle shi haka ki duba ki gani wata rana wannan fata babu ita tsokan nan babu shi jijiyoyin nan babu su la'alla kashin ma ya bi ƙasa kuma wallahi tabbas sai an yi babu shakka akan haka da kake rudo cewa Allah miki halitta mai kaza mai kaza mai kaza ki tabin duniya kuna ta shedanci ki rika tuna ki kalli gangan jikinki a karan kanshi ka kalla ka gani yanda ake gudu wani kana gani tabbas wataran kai ne duk yanda rayuwa ta maka daɗi kuka ci abubuwa kuka yi wane ne kuka yi kiba kuka yi kyau kuka yi wane ne sani cewa akwai wata ranar da kuma labarin sabanin wannan ne to in kana tuna irin waɗannan abubuwa suna sa hayaniyar duniya ya rage a cikin zuciyarka ka riƙa tuna za ka mutu wannan yana taimaka maka akan hayaniyar rayuwa sai fitar daga cikin ranka saboda ita zuciya dole sai ana mata ne sai ana mata irin waɗannan abubuwa in ka kyale ta kawai tahiya za ta yi da kai sai ta kai ka bango ta halakar da kai sannan abu na gaba albu'du an kulli sababin min sha'nihi an yuqi'aka fil ma'siyah duk wani abun da kake ga wannan hanya da na kama in ba a yi hankali ba sai na kai zuwa ga sabon Allah to ka sauka daga saman ta duk hanyar da ka san in ka dauke ta to in ba a yi hankali ba za ta tike da kai akan sa'an Allah to wannan hanyar kai gaugawa ka sauka daga saman ta sannan kuma a yi ta'adda ubangiji subhanahu wataala akan ya sa wannan duniya ka wanye da ita lahiya lumhashinka ya tsaya kana cikin yanayi da hali na ubangijinka ya yarda da kai Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ubangiji subhanahu wataala yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una ba fa wani abin da za ku so illa an yasha Allah sai Allah ya so rabbul alamin shine ubangijin talikai kenan al'amru ilayhi al'amari yana ga Allah mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala komi nashi ne kuma komai a hannun shi yake shi yake sarrafa komai nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata gobe sai mu tashi harkon suratu abasa abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa na bari Allah ba mu iko bari ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mara rayuwar mu albarka azumin da muke Allah subhanahu wa ta'ala amsa mana ubangiji shiryar da mu shiryar da zuriyar mu Allah ya gafarta mana ya gafarta mana mahaifan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah.